Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Adam Sokimole ya zama sabon shugaban APC yayin da sakataren jam'iyyar Mai Malabo ne ya dawo kujerarsa a babban taron jam'iyyar.
Alhamdulillah, sai mu gode Allah, dama jam'iyyar APC wannan shine abin da al'ummar Najeriya suke tsammata mata.
Najeriya ta yi watsi da rahoton cibiyar Brookings da ke cewa kasar ce mafi yawan masu fama da talauci a duniya. A nasarar ra'ayin masanin tattalin arziki Obadiah Mai Lafiya ya ce akwai abin dubawa.
Ana komawa cikin fakarama fiye da da.
PDP ta yaba wa shugaba Buhari don zuwa Plateau ya gaganta fitina da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Jami'in jam'iyyar Shehu Kura ya ce hakan ya dace.
Duk sati sai an yanka mutane a kasarka, kai kuma kana zuwa nan ka je buɗe abin buhun shinkafa, ka je buɗe kamfanin tumatir, ka je buɗe kamfanin tattasai, sai nuna gwamnatin APC ta damu da harkar tsaro ba.
An yi shagalin cikar Amurka shekaru 242 da samun yanci a ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja. Nasu ba da mai kayan marar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, ko yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yusuf Sambar Gacikun daga Kaduna da kuma Rabaran Simon Lado daga Kano. Ga Sheikh Yusuf Gacikun.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Yusuf Muhammad Sambar Gacikun, mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Firawai Gamatu Sunna. Kiran da nike yi shine akan mahimmancin zaman lafiya. Duk da dai Bahaushe yana wani karin magana cewa ba gagararre sai bararre. Duk lokacin da kaga mutum yana kashe mutane an zira masa ido, to laifin hukuma ne. Amma inda hukuma za ta tsaya ta dau mataki akan duk wani mai laifi da ainihin ladabtar da shi, to za ka ga cewar an samu ainihin zaman lafiya a ƙasa, kuma an samu ci gaba. To idan gwamnatin tarayyar Najeriya tana so a daina kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin musulmi da kiristoci, tsakanin wasu ƙabilu da ƙabilu, to ya kamata gwamnati a duk lokacin da aka zo aka yi rikici ta bincika ta gano mutumin da ba yi da gaskiya, to a ne hukuncin da ya dace da matsayin shi domin kada a ci gaba da yin wannan banna. An so kuɗaɗen da aka kwashe daga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya ta hanyar zamba cikin aminci, an so da kuɗin a dawo da su cikin asusun gwamnatin tarayyar Najeriya. Wannan abu ne mai kyau domin zai taimaka ma ƙasar. To sai dai na taɓa karanta wani hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wakilta wani mutum ya tafi je ya anso zakka, ana ce ma mutumin Ibn al-Lutubiyya. To dai je anso zakkar sai ya anso wasu kyaututtuka daban da aka bashi bayan zakkar. To da ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya riƙa warewa yana cewa haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Ya rika lissafa ma manzon Allah haza lakum wa haza hadiyatin uhudiyat ilayya, wannan naku ne, wannan kuma kyauta aka bani a can. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daka mai tsawa yayi fada sosai yace wannan wani irin mutum ne, yaya Allah mai girma da ɗaukaka zai wakilta mu ya dora mana amanar wani abu daga cikin abubuwan da Allah ya dora mana, sannan ka zo kana ce mana haza lakum wa haza hadiyatun uhudiyat ilayya? Dan me mutum bai je ya zauna gidan uwarshi ba ko gidan uban shi ya ga ayyuhuda ilayhi shay, shin za a bashi wani abu? To sai a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace nashi da yake cewa an ba shi kyauta, kuma aka anshe na zakkar aka maida duka a cikin baitul mali, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire shi a shugabancin da aka dora shi.
Shi kuwa Rabaran Samuel Lado cewa yayi.
To assalamu alaikum ɗan uwan ɗan arewa, ni ne Pastor Simon M Lado daga Tarika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shine garkuwa, shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa ta mu, musamman yankin mu na arewa. Ana tuna a cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu yayi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma muhimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya, ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda yayi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. So don haka a matsayin mu na ƴan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa. Abubuwan da farnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa. Ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya, wato coci, ko a cikin masallaci, ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwuwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma ƴan uwanmu da suke makiyaya Fulani, su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suke je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su basu magunguna. Bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu, za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba. Bayan haka zaman lafiya shi ne zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu. Wato ina magana akan amfanin zaman lafiya. Zai sa mu samu jin daɗi, zai sa mu yi ibada, zai sa mu yi musamman da juna, musulmi da kirista da wanda ba fa shi da addini. To don haka ina kira ga ƴan arewa, musamman shugabanninmu wanda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya, manya da ƙanana, da su koyawa al'ummanmu na arewacin Najeriya muhimmancin zaman lafiya. Malaman addini na musulunci da na kiristanci su ma su koyawa mabiyansu abin da yake gaskiya na abin da littattafan nan Bible da Alkur'ani suka nuna mana akan zaman lafiya. Wannan shine zai sa ƙasarmu ta ci gaba, shine zai sa ƙasarmu ta bunƙasa, waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari. Wassalam. Sunana kamar yadda na faɗa, Assalado Simon daga Kano.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da